أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وآل بيته الطيبين الطاهرين، وصحابته الأكرمين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينوى بركة مدى حتوى awannan lokaci mai albarka a wannan waje mai albarka na babban masallacin juma'a na wannan gari mai albarka wato sabuwar gwarab. Kuma insha Allah wannan shine zaman mu na 18 a cikin karatun mu na wannan littafi na Umdatul Ahkam. A zaman mu na 17 wato mun shigo farkon babu istiqbal al-qibla. Mun shigo wannan babin farkon sa, kuma si lokaci ya mana halin nasa. Yanzu kuma insha Allah za mu dora zuwa gurgurdan abin da ya sauka. Kuma idan ba manta ba, yau muna daya ga watan Rabiul Awwal, wata mai albarka, wato watan da malamai mafiya rinjayen malamai sun yi ittifaki ko sun rinjayar da cewa a cikin sa Allah madaukakin sarki yi mana babbar kyauta, wato ya ba mu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Insha Allah a wancan karatun, kamar yadda na faɗa a zaman mu na 17 mun shigo cikin babu istiqbal al-qibla. To yanzu kuma insha Allah za mu dora yau ɗaya ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1442 bayan hijirar Annabi alaihi salatu wassalam, daidai da 18 ga watan Oktoba shekara ta 2020. Za mu shiga hadisi na biyu a cikin babin wanda dama a kansa muka tsaya, kuma daga nan za mu dora. An Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma qala: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. وانا حديث an wajista hanyar sayyidina Abdullahi dan Umar, Allah ya yarda da su, da shi da mahaifinsa, dukkanin su sahabbai ne kamar da muka sha faɗa. Yace man bainaman nasu bi qubai, wata rana a tsakankanin mutane suna quba, wato quba din nan wata unguwa ce kafin a ƙaraso garin Madina, kamar wani ƙaramin ƙauye ne haka kafin a ƙaraso Madina. Amma yanzu a halin yanzu ya riga ya haɗe da garin Madina. Kuma wannan gari na Quba a nan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara ya da zango kafin ya ƙarasa cikin Madina a lokacin da yayi hijira. Dan a nan ne ma ya gina masallaci na farko, ko kuma aka gina masallaci na farko a musulunci, wanda Allah madaukakin sarki ya cewa yake faɗarsa a cikin suratul Tauba: masjidun usisa ala taqwa. To wannan masallaci ne na Quba. To mutane suna wannan waje suna sallar asuba, izahum atin, sai wani mai zuwa ya zo musu. Faqala, sai ya ce: inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, haƙiƙa manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi, qad unzila alaihi laylatul qur'an, an saukar masa da wani abu daga alqur'ani fa a cikin daren nan.
wato shi wannan mai zuwan ya zo musu ne daga garin Madina kenan ya zo musu da labarin da su ba su san shi ba tunda abin ya faru ne da daddare an saukar masa da aya wa qad umira an yastaqbil alqibla kuma an umarce shi a cikin wannan abu da aka saukar masa din cewa ya fuskanci alqibla fastaqbaluha dan haka ku ma ku fuskance ta suna cikin sallar sun yi raka'a guda suna kallon sham sham daga madina za a kalli gabas ne za a kalli sham wato suna kallon gabas kenan saboda daga madina in mutum zai kalli dakin ka'aba kudu zai kalla to saboda haka su suna sallar suna kallon mahudar rana ne ko kuma suna kallon sham to suna cikin haka ne sai wannan mai kiran ya mai zuwan ya zo musu ya musu wannan sanarwar cewa an fa umarci annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin daren nan cewa an canza alqibla dan haka fastaqbalwa kuma ku fuskance ta wa kana rujuhum ila sham fuskokin su sun kasance suna kallon sham ne fastadaru ila alka'aba sai suka juya zuwa ka'aba suka kalli kudu kenan da suna kallon gabas suka juya suka kalli kudu mawdu'in hadisin wato hadisin yana magana ne akan tahwilul qibla juya alqibla wanda wannan juya alqibla din nan malamai sun fadi tarihin sa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kasance yana kallon dakin Ka'aba ne yayin da yake Makka to bayan an yi hijira zuwa Madina saboda rarrashin zuciyar Yahudawa ko sa shigo addinin musulunci sai aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalli alqiblar su ita ce birnin Sham saboda ita ne alqiblar su to dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake kallon nan sai suka kasance suna yi mata gori suna cewa yana cewa mu ba akan dide muke ba kuma gashi alqiblar mu ma yake kallo din zai yi ibada to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kalli sararin samaniya sai ya sunkuyi da kai sai ya kalli sararin samaniya sai ya sunkuyi da kai to shi da yake ubangiji wato duk abin da yake so matsayinsa matsayi ne na habibullahi masoyin Allah shi yana son abu ba sai ya roƙa ba ubangiji yake masa ta yadda matsayin habibu ya fi khalilu kenan shi khalilullahi wato annabi ibrahim alayhi salam duk abin da ya roƙa Allah yi yake ne amma shi habibullahi Allah ne yake so ya burge shi dan haka ba sai ya roƙa ba ubangiji sai ya ce masa kad nara ta kalluba wajen fi sama hakika mun riga mun ga juyawar fuskarka zuwa ga sauran samaniya mun san kuma me kake ne fa walli wata haka shaqarar masjidil haram dan haka daga yanzu kawai ka juye da fuskarka ka kalli masjidil haram wato masallacin makka masallacin harami shine ai nana aisha radiyallahu anha sai dake cewa ai ni ba abin ba komai nake gani ba tsakaninka da ubangijin ka face kawai ubangiji sauri yake biya ma bukatar ka duk abin da kake so kawai haka yake mazala sallallahu alaihi wasallam sai ya murmushi to ma'anar hadisin abin kule zamu rika daga wannan hadisin wato wani darasi cikin yadda sahabbai radhiyallahu anhum suke da biyayya wajen bin umarnin Allah subhanahu wataala da kuma kwatanta duk abin da aka umarce shi da su aka umarce su da shi ta harshen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hakika sun juya wa alqiblar farko zuwa alqibla ta biyu alhali suna cikin sallah ba su jira cewa bari su idan da wannan din da suke yi ba suna cikin yin ta ba su jira sai an kiyaye sun idar in so an azhar ta zo sai su bi wacce su bi wacce nan ba wanda kuma yin hakan ya halatta gare su tunda sai riga sun fara sallar ne suna kallon sham din wato da sun ci gaba da sallar ma sallar za ta zama didi tunda dama labarin bai same su ba san da suka fara sallar amma suna cikin yi labari ya same su kawai suka juya suka kalli suka bi umarni kawai nan take saboda tsananin yadda suke da biyayya ga lamarin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin kuma malamai suka ce farkon abin da zamu rika daga hadisin hujja bisa halaccin aiki da labarin mutum daya hujja wato cewa za a iya aiki da labarin mutum guda tun daga shi anan mutum ɗaya ne kawo musu labarin amma kuma sun yi aiki da shi duk da cewa kuma daga cikin malamai akwai waɗanda suke ganin cewa in mutum ɗaya ne ya zo da labari ba za a yi aiki da shi ba har sai in jama'ar ta kai biyu ko zuwa sama to amma kuma akwai dalilai da yawa a cikin alkur'ani da sunna wanda ke nuna cewa za a iya karɓar labarin mutum guda ɗin tun daga wannan ma yana daga cikin hujjojin cewa ana iya aiki da labarin mutum ɗaya Imam Shafi'i a farkon muqaddimar littafinsa Ikhtilaful Hadis ya aka kawo wannan maganganun kuma ya rinjayar da ra'ayin malaman da ke ganin cewa za a iya aiki da labarin mutum ɗaya a cikin wannan hadisin akwai hujja da ke nuna cewa lallai alqur'ani yana shafi hadisi tunda maganar cewa a kalli alqibla ta baitul maqdis wato sham kaga wannan hadisi ne zo da ita amma labarin umarnin cewa kuma a juya zuwa Ka'aba alqur'ani ne yazo da shi ya shafe wancan hukuncin na hadisi abu na biyu da zamu rika ko kuma abu na uku da zamu rika daga cikin hadisin shine wato hukunce-hukuncen shari'a ba sa lazumtuwa akan mutum ko wajabtuwa akan sa har sai in labari ya iso masa wanda labari bai same shi ba to wanda labari bai riga ya same shi ba to bin wannan umarnin bai zama wajibi gare shi ba tun daga shi wayannan sahabban ridwanullahi alaihim sanda suka fara sallar labari bai zo musu ba amma lokacin da labari ya iso musu kuma sai biyayya ga ainihin wannan umarnin ya zama wajibi gare su don haka suka yi biyayya abu na biyar da za mu rika daga cikin hadisin ko wace abu na hudu shine a cikin wannan hadisin haila yana nuna mana yadda sahabbai radhiyallahu alaihim suke gaggawa wajen bin umarnin Allah subhanahu wataala da haka muwa mu koyi da su duk lokacin da baka yi wani abu ba da zaran umarni ya zo maka da cewa ka yi to nan take kawai ka tashi ka yi wata rana naji imamu maliku ne ya shigo masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ya zo zai zauna kawai sai aka kuma yana ta nafula raka'a biyu kafin ya idan da sallar sai ga mutane jeri-jeri suna jira ya idan su yi mata tambaya me yasa yayi alhali kuma mazhabarsa ko fatawarsa ita ce ba a yin nafula bayan sallar asar yana idarwa sai ku suka tambaye shi sai ya ce musu ina shigowa ne na zo zan zauna sai wani ya ce min baka yi tahiyatul masjid ba ya ce to kawai sai na tashi ina tsoron kar in ƙi kada ubangiji ya sa ni cikin waɗanda ake cewa wai zaƙila lahum murka'u la yarka'u idan an ce musu su yi sallah ba sa yi wai zaƙila lahum murka'u la yarka'u shi yasa da ya ce min in ta tashi in sallah kawai sai nayi yawa doka doka ji ina jin Imam Malik ne abu na biyar a cikin wannan hadisin akwai halaccin yana nuna mana halaccin yin ijtihadi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a kusa da shi domin ijtihadi suka yi su wayannan sahabban da nan da take labari na zuwa musu nan take suka juya suka kalli alƙibla ijtihadi suka yi ƙwarai da gaske tunda labarin da ya zo musu ai bai zo da umarnin cewa nan take ku juya ba dade cewa kuma akwai hadisin da yazo da fastaqbiluha kamar da umarni ne cewa to ku juya ku kalli alqibla ku kalli sabuwar alqibla dakin Ka'aba kenan eh to amma wannan dai hadisin wannan da muka karanta ya zo ne da fastaqbaluha sai suka juya abin shida da zamu ruka daga hadisin cewa wajibi ne ga bawa mumini yayi aiki da abin da ya sani na shari'a matukar wani sabon ilimi bai zo mishi akan rashin halaccin yin hakan ba yawa kamar yadda su ma wayannan sahabban suka yi amma idan sabon ilimi ya zo maka ko wani abin da baka sani ba ya zo maka cikin cewa akwai abin da yafi wannan to sai ka saki wannan din kai abin da yafi shi wallahi a'lam أنا نسبني سيرين رضي الله عنه قال استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني أن يسار القبلة فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته وانا حديث أنكر أسهير أنس بن سيرين الأنصاري وأن دعيك ولقبيل أبو موسى وكما أبو عبد الله البصري لنقوان محمد بن سيرين لنقوان محمد بن سيرين شيني وانن شهر الرمال منن wanda ya shahara da fassarar mafarki yana daga cikin manyan tabi'ai Muhammad bin Sirin to wannan din Anas bin Sirin dan uwan Muhammad bin Sirin ne shi ma tabi'i ne kuma siqa ne sosai wato yana da ƙarfi a cikin malaman hadisi ya rasu a shekara ta 18 bayan hijira wasu malaman kuma suka ce a shekara ta 20 bayan hijira kuma jama'ar marwayta hadisi duka sun ruwaci hadisi daga gare shi to an ruwaito wannan hadisi ne ta hanyar sai yace istaqbalna anasan hina qadima min ash-sham mun je mun tari ko mun fuskanci Anas bin Malik yayin da ya taho zuwa sham yayin da ya gabato zuwa sham falaqinahu bi'aini at-tamri sai muka hadu da shi a wani waje da ake kira aini at-tamri fara'aituhu yusalli ala himari sai na ganshi yana salla akan wani jaki wa wajhuhu min zaljanib yani an yasara al-qibla alhali kuma fuskar sa tana kallon kudu ko kuma arewa da al-qibla fuskar sa tana kallon arewa da al-qibla fa qultu sai ni ce masa ra'aituka tusalli li ghayri al-qibla na ganka kana salla amma ba alqibla kake kallo ba fa qala sai yace laula anni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu da ba dan ni ma na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana aikata haka ba ma fa'altu da ban aikata ba ma'ana in akan abun hawa mutum yake to in yana sallah kamar akan doki ko jaki to in dai sanda zai fara sallar zai kalli alqibla ya kabbara amma sai ya ci gaba da tafiyar sa akan jakin sa ko dokin sa yi ci gaba da tafiyar sa haka yana yin ruku'u yana yin sujada yana zaman tahiyar sa duka akan jakin sa yana yi ne da kwatanci yawwa to dan haka ko da jakin ya kalli yamma ko kudu ko arewa ba ruwan sa kawai tunda dai a farkon sallar ya riga ya kalli alqibla ba ruwan sa ya ci gaba da yi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi wannan hadisin yana magana ne akan as-salatu ala dabba tadawwu'an fi safar yin sallar tadawwu'i wato nafila akan dabba akan abun hawa amma a yanayin tafiya kamar yadda rannan muka karanta idan a tsaye ne mutum yake to lallai ne wajibin sa ne ya fuskanci alqibla Anas bin Sirin kamar yadda na faɗa dan uwan Muhammad bin Sirin ne ma'anar hadisin dai a dunkule shine shi wannan yana daga cikin hadafi na shari'ar addinin musulunci yin mu'amala da abin da zai wato karfafi ruhi ko kuma fahimtar mutane da kuma cewa idan mutum ya ga wani abu an yi shi wanda ya sabawa abin da ya sani in ya ga malamin sa ya sabawa abin da ainihi ya karantar da shi ko abin da ya riga ya sani to koda ba a lokacin ba ya samu lokaci koda a kebance wanda zai tambaye shi wannan abin domin ya kara samun wani sabon ilimi wanda da bai san shi ba kamar yadda muka ga shi wannan Anas bin Sirin ya tambayi Anas dan Malik Anas dan Malik sahabi ne ya zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma Anas bin Sirin tabi'i ne don haka ya tambaye shi to shi kuma Anas dan Malik hujjarsa shine ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi haka dan haka ga kenan akan daidai yake akan sunna yake fiqhun hadisin farkon abin da zamu rika shine a cikin wannan hadisin akwai halaccin akwai hujja game da halaccin yin sallah akan abun hawa kamar yadda mun riga mun yi wannan a gaba yawa illa dai kawai anan akwai ƙarin wani ilimin na cewa abun hawar anan a jaki ne wancan kuma hadisan da muka wuce na baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa an ganshi yayi sallar nafila akan raqumarsa abu na biyu da zamu rika daga hadisin fadar Anas dan Malik cewa ba dan naga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi ba ni ma da ban ni ba to anan akwai fuskoki biyu malamai suka ce shin yana nufin a rashin fuskantar alƙibla din a yayin yin sallar nafila akan abin akan dabba ko kuma yin sallar akan jaki to amma malamai suka ce sun furin jayar da cewa wancan na farkon yake nufi saboda fa'idantar da aka saboda tambayar da aka yi masa cewa na ganka kana sallah ba a alƙibla ba to shine sai ya gaya masa haka sai malamai suka ce to saura abu ɗaya matsala ɗaya shine halascin yin sallah akan jaki to shin shi Anas bin Malik ya taɓa ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ne akan jakin sai shi ma yayi ko kuma a'a yayi kiyasi ne da cewa ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah akan raqumarsa shi ma sai yayi akan akan wato jakinsa to Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani ya hakaito a cikin Fathul Bari cewa As-Sarraj ya ruwaito ta hanyar Yahya ibn Sa'id shi kuma daga Sa'id ibn Yasar shi kuma daga Anas ibn Malik cewa lalle ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah akan jakinsa alhali yana tafiya zuwa Khaybara kuma isnadin hadisin mai kyau ne kuma yana da shahidi cikin Sahih Muslim wanda ke ƙara ƙarfafar wannan din to haka kenan shi kuma wancan din shahidin ta hanyar sayyidina Abdullahi dan Umar da yake cewa ra'aytu an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala himarin wa huwa mutawajjihun ila ila Khaybara hakika na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafiya akan jaki alhali ya fuskanci garin Khaybara to kaga wannan kenan abu na hudu da zamu rika daga hadisin shine halaccin cewa almajiri ya tambayi malamin sa ko shaykhin sa game da hujja ko kuma dalili na wani aiki idan ya ganshi ya yi shi saboda ya samu ƙarin ilimi ba wai da niyyar yin inkari ba yawa abu na biyar kuma zamu rika daga wannan hadisin cewa idan almajiri yayi wa malami tambaya don ka tashi bashi amsa ka bashi hujja da dalili kamar yadda Anas bin Malik anan ya bada amsa da hujja da dalili cewa ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi amma karka ba wa almajirinka amsa da cewa wai haka aka ce ko an ce kaza a'a haka aka ce kowa ya faɗa ka ce wani ne ya ce kaza amma indai haka aka ce ko an ce kaza kamar yadda yawanci mutane yanzu suka mai da addini wace ce an ce kaza ba an ce fa kaza ba kyau an ce fa kaza ba kyau to an ce wa ya faɗa wani ne ya faɗa sai ka ce wani ya ce ba kyau to shi wannan inda aya ya dogara ko hadisi sai a kawo ayar ko hadisi amma ba a halasta abu ko haramta abu da hujjar wai an ce kaza a dole sai an ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko kuma qala allah kaza yawa ga aka ake kafa hujja da dalili babin da zamu shiga daga bashi ne babu sahu ma babu da zai magana game da sahu muhimmancin hada sahu da sauran hukunce-hukuncen da suka shafi sahu din an Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sawu sufufakum fa inna taswiyata as-sufuf min tamami as-salah rawahu muslim wannan hadisin kuma dai an karbo shi ta hanyar sunna Anas ibn Malik Allah ya yarda da shi yace lalle manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace sawu sufufakum ku daidaita sahu sahunku na sallah fa inna taswiyata as-sufuf domin cewa shi daidaita sahu min tamami as-salati yana daga cikar sallah rawahu muslim muslim ne ya rawaito hadisi wannan hadisin yana magana ne akan muhimmancin daidaita sahu wannan kalmar kuma ta sahu din nan an ciro ta ne daga kalmar sawwa wato kamar tsayar da abu ko kuma cika abu ko daidaita abu ma'anar hadisin a dunkule manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni ne da daidaita sahu wato tsaida shi ba tare da barin wani karkata ko wata kofa a tsakanin mutum da mutum ba kuma ya bada labari cewa lalle yin hakan yana daga cikar sallah wato yana daga cikar ladanta fikihun hadisin dai abin zamu ruka na farko a cikin hadisin nan akwai hujja da dalili akan muhimmancin tsaida sahu wato daidaita sahu da kuma daidaitawa tsakanin kafadu kuma ya zamto sahu a miƙe yake ba tare da wani karkata a cikinsa ba saboda hadisin sayyidina Umar bin Bashir radiyallahu anhu wanda zamu karanta shi a nan gaba wanda shi ma yana magana ne akan dai muhimmancin daidaita sahu din da kuma hadisin da Imam Muslim ya rawaito ta hanyar Jabir bin Samura wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikinsa yake cewa ala tasuffuna kama tasufful mala'ikatu inda rabbihim shin ba za ku yi sahu kamar yadda mala'iku ke yin sahu a gaban a wajen ubangijinsu ba sai sahabbai suka ce yaya kuwa mala'iku suke yin sahu a wajen ubangijinsu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yatimuna sufufal muqaddamata wa yatarasuna fis saff suna fara cika sahun gaba sannan sahun da ke bayansa sannan sahun da ke bayansa ba wai ga gu a sahun gaba sannan mutum kuma ya fara ya sake farowa wani sabon sahu ba yawwa to ba haka mala'iku suke yi ba suna cika kowanne sahu kafin su dauko wani sabon sahu kuma suna daidaita tsakanin junansu yana daga daidaita sahu mutum idan ya zo ya ga ko da kana cikin sahu na biyu kaga sahu na farko bai cika ba to yi kokari ka koma na farko din ko da ana cikin sallar kai tako ɗaya ko biyu ka koma ka shiga cikin sahu na farko dan ka ƙara cika shi saboda hadisin sayyidina Abdullahi dan Umar Allah ya yarda da shi wanda Imam Abu Dawud ya rawaito yana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man wasala saffan wasalahu Allah kaji fa wanda ya sadar da sahu to Allah zai sarar da shi da rahama idan kaga sahu bai cika ba kai sauri ka kurdada ka shiga ka karasa cika shi to Allah zai sarar da kai da rahama wa man qata'a saffan qata'ahu Allah subhanallah wanda kuma ya yanke sahu to shi ma Allah zai yanke shi Allah ya kiyaye mu daga yankewar ubangiji to dan haka sai kaga wasu mutanen wai ba su so su hada kafada da wani wai saboda sun fi shi shekaru saboda zaga wallahi mutane suna yin wannan wai saboda kai mai kuɗi ne a unguwa ko kai malami ne a unguwa ko kuma kai dattijo ne a unguwa shikenan ba wai ba za ka haɗa kafaɗa da yara ba a'a to bayan kuma ayin aka shigo masallaci ba babba naka shigo masallaci kowa sunan shi bawan Allah kawai wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allah ahada kawai iya magana daya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin yace ma abota hankali da ilimi daga cikin ku su zama sune kusa da ni wato a sahun farko kenan dan kaga a sahun farko liman yana da damar in ya ga saurayi mai kananan kaya kansa ba hula yace masa koma baya in ga wani can koda saurayin ne ko dattijo ne ko ma wane ne shi kuma kansa da hula da cikakkiyar tufafi to sai yace masa shigo kai kuma saboda shi wancan din wanda aka ce mar koma bayan wannan zai sa gobe in zai shigo masallaci kaga sai yace cikakkiyar shiga kenan tunda zai zo ne dan gaida ubangiji tunda an zo gaida ubangiji ai kaga anan ba da ba uba ba mai arziki ba talaka kowa talaka ne tunda an zo gaban sarkin sarakuna yawa mawadacin da ya wadata kowa da rahamarsa yawa to saboda haka lalle ne a kula sosai da tsaye da sauri kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ka'idar yadda ake tsaye da sauri din yace atim musaffal awwala thumma alladhi yalihi fa in kana naqsun falyakun fi as-saffil mu'akhkhir yace ku fara cika sahun farko sannan sai wanda ke biye da shi idan ma har za a samu tawaya to ya zama a sahun karshe ne za a samu tawaya din yawa abu na biyu da zamu rika daga cikin hadisin fadar su cewa fa ina taswaita suhufi min tamamin salat cewa tsaye da sahu ko daidai da sahu yana daga cikin cikar sallah to lalle ne zamu rika cewa tsaye da sahu ko cika sahu yana daga abin da ke karawa sallah lada barinta kuma to lalle yana rage wa sallah cikar inganci kwarai da gaske duk da kuma cewa ma ga bayan kuma azaba da ubangiji ya alƙawari ga wanda ya bar sahu bai cika din ba kuma yana kallo bai je ya cika shi din ba kamar yadda yanzu muka faɗa wa man qata'ahu qata'ahu Allah wanda ya yanke sahu to shi ma Allah ya wa man qata'a saffan wanda ya yanke sahu to Allah ya yanke shi shi ma wallahu a'lam عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح حتى إذا رأى أن قد أقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم رواه مسلم وانا حديث يزود فسكا يزود أبنى كونش تقوى عن حديثيني na farko an karbo shi ta hanyar sunna An-Nu'man bin Bashir bin Sa'ad bin Sa'laba al-Ansari al-Khazraji wanda wannan An-Nu'man bin Bashir da shi da mahaifinsa duka sahabbai ne kuma wannan An-Nu'man bin Bashir shine farkon wanda aka haifa daga cikin sahabban Madina bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira zuwa Madina to a bangaren al-Muhajirun Abdullahi dan Zubair shine farkon wanda aka haifa a bangaren al-Ansar kuma An-Nu'man bin Bashir shine farkon wanda aka haifa eh kuma a ƙarshen rayuwarsa shahada yayi ya rasu ne a shekara ta 50 bayan hijira An-Nu'man bin Bashir to yace kaga duka har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya shekarunsa ba su wuce 10 ba kenan ko 11 yace naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kulu yana cewa la tusawwunna sufufakum lallaini ku daidaita sahunku aw la yukhalifanna Allahu bayna wujuhikum ko kuma in ba za ku yi haka ba to sai Allah ya sassaba tsakanin fuskokinku ya zama wannan yayi can wannan yayi can ma'ana sassaba tsakanin fuskoki zukatan mutane zama duk sun sassaba kowa kamar jira yake a taba shi yayi masifa kamar yadda yanzu muke ciki ba da gashi nan ana sallah masallaci daya amma dan gyara kankani in kai wa mutum sai fasaha ta saboda me saboda rashin tsaye da sahu din sai ya zama gaba ɗaya ubangiji ya jefa sabani a tsakanin zukatan al'umma ko ba al'amarin addini ba al'amarin duniya ma sai ga kowa bai amince da kowa ba halin dai da muke cikin kenan yanzu Allah ya gyara mana wani muslimin ga wata riwayar kuma ta imamu muslim kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana manzo Allah yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana daidaita sahunmu hatta ka annama yusawwi bi halqida sai da ya zama kamar wato yana daidaita wato kibau kamar kibiyoyi in an zuba su a cikin gidan su din a cikin kwari a sunan shi kwari ko abinda ake zuba kibiyoyi yawa kwari ba fa wanda ake sawa a harba ba yawa to wannan din kwari din yawa to shi kwari din to kamar yadda ake daidaita tsakanin su ai kibiyoyi za ka an zuba su za ka ta sama sun yi chip chip to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake daidaita tsakanin sahabbai a sahu hatta idza ra'a an kana aqalna anhu har sai ya ga cewa duka mun hankalta gare shi summa kharaja yawman sai ya fito wata rana a wata rana faqama sai ya tsaya hatta kada an yi kabbara har sai da ya zama kamar zai kabbara ma'ana kamar zai kabbarar harama fara'a rajulan badiyan sadruhu sai ya ga wani mutum ya turo kirjinsa wato kirjinsa ya fita daga sahu kirjin mutumin ta jifa faqala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ibadallah ya ku bayin Allah la tusawwanna sufufakum lalle ne ku daidaita sahunku aw law yukhalifan Allah bayna wujuhikum ko kuma in ba haka ba Allah zai sassaba tsakanin fusakunku to kaga fa yadda ake tsaye da sahu kirjin wani ma ya fito daga sahu an maida shi to mu a yanzu kafafu ma kai kafadu ma da zaka matsa kana limami da zaka matsa wani dan yi kaza wani dan yi kaza sai a ce kafi ya yi kana limami ko kana mamu indai zaka dan leka kaza wannan wani dan yi kaza wani sai ga mutane ba sa sani wallahi alhali kuma yana daga abin da yake karawa sallar mulada na'am dai kaji to kaga ya shiga cikin waccan addu'ar ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dai kaji dai ai ba magana ce ta abin nan ba na'am to fa to ai kaga ai kuma ba daidai bane idan mutun ya zamto ya siffantu ko ya sa a zuciyarsa shi bawa ne na Allah ya zo ɗakin Allah don ya gaida Allah tare da sauran bayin Allah to ina wani sauran girman kai kuma ai sai mutum ya aje girman kai da duk wani girma da komai nasa waje ya zo ne fa don ya yi furuci da zunubansa ya nemi afuwa ya nemi gafara da rahama a wajen Ubangiji mai rahama to kuma an zo kuma a nan din a inda aka zo ga yadda Ubangijin kuma ana siffatuwa da halin da Ubangiji baya so shine girman kai dan da irin duk irin wannan halayen girman kai ne ya dan mutum an ce masa an ce masa ya gyara sahu ko yi kaza shikenan mutum wai sai ya zuciya ya fita daga sahu da saboda Allah kuma sai ya sa rai ya tsakani da Allah shi a zuciyarsa ma zai sa rai cewa Allah zai karbi wannan sallar da zai bayan ya zo da kuma girman kai wanda Allah madaukakin sarki ke cewa duk wanda akwai zuci a cikin zuciyarsa ma akwai misqal zarratin na girman kai ba zai shiga aljanna ba Allah ya kiyaye mawdu'in hadisin wannan hadisi yana magana ne akan muhimmancin daidaita sahu da kuma irin azabar da Allah ke yi idan aka bar daidaita sahu din shine Ubangiji zai sassaba tsakanin fusakun mutane wato zai zama kowa inda ya fuskanta daban da dan uwansa Allah ya kiyaye ma'anar hadisin kuma dunkule hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar da sahabbansa irin yadda ake tsaye da sahu da kuma muhimmancin tsayar da sahu din har sai da ya tabbatar da cewa sun fahimci wannan din sun gane yadda za su tsaye da sahu saboda haka sai ya wakkalar da tsaye da sahun ko kuma daidai da sahun a tsakaninsu tunda sun riga sun gane to shikenan su rika yi sai dai duk da hakan idan yaga gyara tare da su yakan gyara musu idan yaga wani abu na gyara dan haka ma kuma sai yayi musu wato narko ko kuma ya gaya musu abin da ubangiji ya tanada idan matakar ba za a rika tsaye da sahu ba cewa Allah zai sassaba tsakanin zukatan mutane na'am dan haka wato yana daga cikin abin da dai malamai kullun suke magana akan hanyoyin da za a bi dan a samu hadin kai tsakanin jama'a shi wannan tsaye da sahu din daidaita sahu din yana daga cikin wannan da kuma lalle ne samun lokaci kamar yadda nan liman yake yi gashi ne yana tare da mu wani lokacin a hudu ba bayan ya yi hudu ba din yakan dan tsaya a ƙara yi wa mutane tambihi akan wasu abubuwa muhimmai na rayuwa to kaga wannan duka abu ne mai kyau wazantar da mutane din dai saboda mutane su riga zubar da wasu halaye suna daukar halaye na kwari wanda za su abin da wanda za su amfana da su yau a cikin hadisin kuma a cikin hadisin akwai sunnancin wato koyarwa a aikace abu na farko kenan abu na biyu sunnancin daidaita tsakanin sahu cewa limami ya daidaita tsakanin sahun mamunsa kuma abu na uku a cikin hadisin akwai ƙara nuni ne da cewa su mamu idan har sun fahimci yadda ake tsaye da sahun to su tsaye da shi din shi kuma liman idan ya ga wani gyara to ya ƙara gyara musu saboda aiki ne na liman daidaita sahu din abu na hudu kuma a cikin wannan hadisin akwai hujja na cewa idan mutum ya sabawa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da gangan za ta iya kai shi zuwa ga hukuba a wajen Allah abu na biyar kuma a cikin wannan hadisin akwai hujja da ke nuna cewa hukubar wannan zunubin na sassabawa sahu shine wato rashin harhaduwar kai kan mutane zai rarrabu عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم للطعام لصنعته فأكل منه ثم قال قوموا فأصلي لكم قال أنس فقمت إلى هسير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا اليتيم هو ضميرة جد الحسين بن عبد الله بن ضميرة وانا حديث ديكي حديث نشيما ديكي ده da yawa in za a in aka hadisai da yawa hadisan sayyidina Anas zaka tarar hadisai ne irin wanda suka shafi na cikin gida saboda shi ya rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da shekarun sa ba su kai shekarun balaga ba dan haka ya samu ya karbo abubuwa da yawa wanda manyan sahabbai yawanci ba su riski wannan din ba saboda shi ya rayu a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan zo gidansu shi Anas din wannan hadisin an karbo shi hanyar sunna Anas dan Malik anna jaddatahu mulaikata cewa kakarsa mai suna mulaika takir da at rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ridwan ta kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa ga wani abinci sana'atu da ta yi shi fa akala minhu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaci daga wannan abincin kuma kala sannan sai yace qumu fa usalli lakum ku tashi in yi muku sallah qala anas sayyidina anas yace fa qumtu ila hasirin lana sai na tashi zuwa ga wata taburma ta mu hasir wato taburmar kaba kenan qadis wadda min duli ma rubisa wato taburmar tayi baki saboda dadewar yadda aka kasance ana amfani da ita fa nabahtuhu bima'i dan ga sai nayi yayyafi ita taburma sai nayi mata yayyafi da ruwa fa qama alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya tsaya akan wannan taburmar wa safaftu ana wal yatim wara'ahu dani da wani maraya sai muka tsaya a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal ajuzu min wara'ina ita kuma tsohuwar wato kakarsa kenan tana bayan mu fa sallalana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mana salla su man sarafa sannan sai idar wato ya juya wali muslimin imamu muslim kuma yana da wata ruwayar a wajensa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sallabihi wa bi ummihi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa Anas din salla ne yayi musu salla tare da shi da mahaifiyarsa wato da mahaifiyar Anas din kenan ummu sulaim fa qamani an yaminihi sai ya tsaye da ni a damansa wa qamal mar'atu khalfana sannan sai ita kuma macen ya tsaye da ita a bayan mu to wannan tagwayen hadisin walatim wannan marayan wanda suke salla tare da Anas a wancan hadisin na farko shine Bumairatu sunan shi shine kakan Al-Husayn bin Abdullah bin Bumaira wannan hadisan guda biyu duka suna karantar da mu yadda ake yin sabuni idan ya zamto a cikin mamun akwai mace akwai namiji kaga a wannan hadisin na farko Anas dan Malik da shi da wannan marayar duk da cewa su yara ne amma su suka tsaya a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kuma mace duk da cewa babba ce ita ga ta tsohuwa ce ma to amma dole ita ce a baya maza ne a gaba su wayannan duk da cewa yara ne amma ai maza ne naka suna gabanta ba za su sahu tare da mata ba yawwa tunda maza ne su ba za su sahu tare da mata ba yawwa kuma mace ba za ta zo ta sahu tare da su ba haka nan a wannan hadisin kuma na biyu shi kuma yana nuna mana yadda idan ya zamto za ku yi sallah akwai yaro akwai kuma mace to shi yaro din ya zo ya tsaya kusa da kai kamar yadda za ku yi da kai da mutum ɗaya ita kuma mace ta tsaya a bayanku yawwa amma ba wai yaron ya tsaya tare da ita macen ba kai kuma kana limami kana gaba a duk da cewa mahaifiyar Anas din ce a wannan hadisi na biyu mahaifiyar Anas din ne kaga ya halatta ya tsaya tare da ita misali inda a ce kamar tunda shi muharramin ta ne kamar haka ba a nan abin yake ba yawwa tunda sallah ne in a wani abin ne daban ya halatta ya tsaya tare da ita tunda muharramin ta ne shi ɗanta ne amma tunda sallah ne ba dama ya tsaya tare da ita sai dai ya tsaya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya tare da limami hadisin yana nuna mana matsayin mace a sahu idan akwai maza a gun a cikin sallah dole ita tana bayan maza ne kuma koda namijin kwaya ɗaya ne matan suna da yawa to shi namijin sai dai ya zo ya tsaya tare da liman su kuma matan suna can baya yawa kuma ita wannan kakatasa wadda ya faɗa nan wato Mulaika ita ce kakar shi ta wajen mahaifiyarsa mahaifiyar tasa ita ce Ummu Sulaim bintu Milhan a ma'anar hadisin a dunkule manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annabin rahama kenan wanda aka aiko shi don ya cika kyawawan ɗabi'o'i ya kasance ka duba anan a wannan hadisin irin wato tausayi da rahama irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da cewa ga irin yadda yake da kwarjini a zukata saboda kyawunsa da kuma wato kwarjininsa amma duk da haka gashi irin yadda yake zuwa har gidan tsofaffi a cikin sahabbansa, yakan je har gidansu, kuma saboda neman albarka sai su nuna mar waje a gidansu, su ce ya musu sallah agun. In dai ya musu sallah agun ko da sau ɗaya ne, to su kuma shikenan kullum duk sanda za su yi nafila to sai su zo wannan gun su dan neman albarkar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ya kuma baya raina kyauta shi, an ka kira shi ko kofato ko kofatan akuya ka dafa, ka kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kana gayyata sai ya zo gidanka ya ci abinci zai zo, kuma an ka bashi duk abin da ka bashi zai karba kuma zai ci, bai taba raina abinci ba, ko yace wannan abincin gishiri yayi yawa, ko yace wannan abincin yaji yayi yawa, ko kaza yayi yawa a ciki, bai taba yi ba sallallahu alaihi wasallam. Ya daga kyawun dabi'arsa, bai taba kuma cin abinci yace ban koshi ba karo min, bai taba ba. Na taba ganin wani hadisi duk da ban ga isnadin hadisin ba, amma dai hadisin shi ma yana nuni ne zuwa ga kyawun hali na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Cewa wata rana yana zaune sai wani mutum ya kawo masa inabi, to mutumin yana zaune a gun, sai aka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cin inabi, yana cin inabi har ya ci inabi, mutumin ya ji daɗi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa addu'a ta alkhairi ya juya ya tafi. Sai sahabbai bayan mutum ya rubuta ya rasulullahi yau mun ga kai wani abu da baka saba yi ba, yace me ko gana yi, sai ce mun ga ka cinye inabi mu baka ba mu ba, sai yace abin da yasa na cinye ni kada, yace nace saboda, yace saboda inabin yana da tsami, shi kuma mutumin da ya kawo min din yana gum, ko kuma idan kuka ci da kun ji tsamin nan sai kun fada, an kun fada kuma zuciyar shi za ta so su, ni ko ba zan so haka ba. Sallallahu alaihi wa sallam, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, Annabi sallallahu alaihi wa sallam da kyawun hali yake. Kaga sai da sai cinye duk da wannan tsamin ya dore ya ci, kuma yana murmushi saboda ya hada da zuciyar wannan sahabin nasa. Shi yasa malamai masu fadar halayensa suka ce kowanne daga cikin sahabbansa ji yake yi a zuciyarsa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi son sa, kowa ji yake kamar shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi son, saboda irin yadda yake ba su muhimmanci, da ya ga baka nan ya ga bai ganka ba zai ce ina kowa ne, da an ce ai bai da lafiya zai ce to mu je mu dubo shi, an ce yayi tafiya ina ya tafi kaza haka, yana tambayar labarin sahabbansa sallallahu alaihi wasallam. To haka su kuma wannan din suna jin daɗi, in suka dan shirye dan wani abu kwarya-kwarya haka sai su gayyace shi, haka zai zo har gidansu, ya zo har gidan nasu ya zauna a ci abinci a sha ruwa a abin nan a yi magana irin wacce ta kamata, sannan ya tashi ya sallallahu alaihi wasallam. To saboda haka insha Allah na ganin saboda lokaci ko yau insha Allah anan za mu tsaya si a karatu na gaba, in Allah ya kai mu gobe za mu tashi a kan kunci a ranar Alhamis, in Allah ya kai mu za mu tashi a kan hadisi na 75 ni dai a littafin da ke hannuna, kuna kuma 75 ɗin ko ok da hudu, to alhamdulillah. Na'am 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 a za su jeri ne da liman, za su jeri ne da liman, su mata ai dimin da'iman suna baya, amma namiji kwaya ɗaya da za su jeri ne da liman, za su jeri ne da liman. Akwai mai wata tambayar ya daga jeriya kamar wannan? Bayan babu alhamdulillahi abinda muka karanta daidai, Allah ya ba mu ladansa da muka kuskure, Allah ya yafe mana, Allah ya zaunar da mu lafiya, ya zaunar da ƙasar mu lafiya, Allah ya taimaki shugabanninmu na addini da na mulki, Allah ya riko da hannayensu a wannan hali da ƙasar mu take ciki, Allah ka yaye mana, Allah ka daidaita mana dukkan lamuranmu, Allah ka haɗa kan dukkan al'ummar musulmai, Allah ka tabbatar da mu akan alƙur'aninka da sunnar annabinka sallallahu alaihi wasallam. subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa alima anana addu'a.